Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya, ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 1 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya, Staffan de Mistura, ya ce yana fatan sake fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a Siriya a ranar 20 ga watan Fabrairu. Shugaban kungiyar tarayyar Turai, Donald Tusk, ya ce China da Rasha da kuma sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin jagorancin Donald Trump na daga cikin manyan barazanar da kungiyar ke fuskanta daga waje. Sojojin Isra'ila da kuma jami'an 'yan sanda sun haɗu a yau Laraba a yamma da kogin Jordan domin ƙaddamar da korar da wasu iyalai 50 da har yanzu suke zaune ba bisa ƙa'ida ba a yankin.
Kanin labaran kenan. Kwamitin da Majalisar Tarayyar Najeriya ta kafa da nufin neman samun maslaha a kudancin Kaduna ya ce za a warware bakin zaren.
Na farko mun tattauna kuma za mu duba report mu ba su. Na biyu kuma za mu zama cikin ɗaki mu da shi. To dan wannan shawarar da muka sani da wanda muka ƙari a yanzu za mu ga mai girma gwamna ya kuma ƙara amfani da su.
Ƙwararru a Najeriya kuma sun yi wa gwamnatocin ƙasar matashiya dangane da matsayin ilimi a ƙasar.
Kamata ya yi jami'o'in da ake da su sababbi a gida, mallakin gwamnatin jiha ne, mallakin gwamnatin tarayya ne, gwamnati ta shigo a matakin matsayinta ta bunƙasa su da irin waɗannan makudan kuɗaɗe na daloli da ake biyan jami'o'in na waje.
Ladan Ibrahim Ayawa kuma zai shigo da shirin himma ba ta garago, shirin da ke ƙarin haske kan rayuwar 'yan ƙasashen Afirka a nan Amurka. Mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Neil Gorsuch, wanda alkali ne a kotun ɗaukaka ƙara a jihar Colorado, a matsayin wanda zai rufe giɓin da ke akwai a kotun ƙolin ƙasar. Idan kuma har majalisar dattawa ta amince da zaɓin na shugaba Trump, hakan na nufin Gorsuch zai maye gurbin mai shari'a Antonin Scalia, wanda ya rasu a watan Fabrairun bara. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi yunkurin cike gurbin Scalia da mai shari'a Merrick Garland, amma kuma majalisar dattawa ta ki shirye zaman da za a yi muhawara ko kuma kada ƙuri'a akan zaɓin na Obama. Dan shekaru 49, Gorsuch zai kasance ɗaya daga cikin alƙalai masu ƙarancin shekaru da aka taɓa zaɓa. A baya an taɓa zaɓen mai shari'a Clarence Thomas, ɗan shekaru 43, da John Roberts da Elena Kagan, waɗanda a lokacin da aka zaɓe su suna shekaru 50-50. Gorsuch, wanda ɗan asalin jihar ta Colorado ne, an zaɓe shi a kotun ɗaukaka ƙara ne a shekarar 2006 a zamanin mulkin shugaba George W. Bush. Akwai yiwuwar Gorsuch ya fuskanci tambayoyi na tsawon wasu watanni daga 'yan majalisar dattawa na ɓangaren 'yan Democrat idan aka zo tantance shi. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya ce China da Rasha da kuma sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin jagorancin Donald Trump na ɗaya daga cikin manyan barazanar da kungiyar ke fuskanta daga waje. Waɗannan kalamai nasa sun fito ne a wata wasiƙa da ya aike wa shugabannin ƙungiyar su 27 a gabanin taron ƙolin ƙungiyar ta EU da za a yi ranar Juma'a a Malta. Tusk ya ce sauyin da aka samu a Washington ya saka ƙungiyar tarayyar Turan a cikin wani mawuyacin hali, saboda samun sabuwar gwamnati na saka alamar tambaya a harkokin wajen Amurka da ta daɗe tana yi har na tsawon shekaru 70. Trump dai ya dage akan cewa Amurka ce ta farko a duk wani abu da za a yi, sannan yana kalubalantar ko mambobin kungiyar tsaro na NATO suna bada tasu gudunmawar kamar yadda dangantakar ta bukata. Tusk ya kuma kare tarayyar Turai, yana mai cewa ba ta taɓa fuskanta haɗari da kalubale ba, kuma yankin na buƙatar ya nuna jajircewa da himma da kuma nuna goyon bayan juna a siyasance. Ya ce dole ne kungiyar tarayyar Turai ta tsaya tsayin daka da martabarta wajen ganawa da Amurka da Rasha da China da kuma Turkiya, kuma kar su ba da kai bori ya hau kan batutuwan da suka shafi nuna kyama da son rai, domin hakan ya saba wa al'adar dunƙulewar nahiyar ta Turai. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila da kuma jami'an 'yan sanda sun haɗu a yau Laraba a yamma da kogin Jordan domin ƙaddamar da korar wasu iyalai 50 da har yanzu suke zaune ba bisa ƙa'ida ba a yankin. Jami'an sojojin sun baiwa mutanen umarnin su bar Amona, wanda babbar kotun Isra'ila ta yanke hukunci a shekarar 2014 cewar an yi gine-gine a wurin da yake mallakin Falasdinawa ne mai zaman kansa, sannan dole a ruguje shi. Da yawa daga cikin mutanen sun yi kokarin bijirewa dokar ta hanyar kunna wuta da jifa da duwatsu ga 'yan sanda da kuma toshe hanyoyin shiga wurin da manyan duwatsu. Wannan umarni na zuwa ne yayin da Isra'ila ta bada izinin gina gidaje 3,000 na mazauna a wani sabon wuri a gabar yamma da kogin Jordan. A jiya Talata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce Prime Minister Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Avigdor Lieberman suka amince da yin wannan sabbin gine-gine. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Syria, Staffan de Mistura, ya ce yana fatan sake fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a Syria a ranar 20 ga watan Fabrairu. An dai ayyana zaman sasantawar a Geneva ne da fari a ranar 8 ga watan Fabrairu, amma Mistura ya bayyana cewa baya tunanin abokan adawa za su iya bada jerin sunayen wakilansu kafin ranar 8 ga watan na Fabrairu. Ya kuma ce idan har bai samu jerin sunayen nan da ranar 8 din ba, zai bada sunayen sannan da kansa kuma zai tabbata an samu wakilcin kowa da kowa. Da Mistura ya bayyana wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cigaban da aka samu akan samar da zaman lafiyar, wanda ya hada da tattaunawar da aka yi tsakanin sojojin 'yan tawaye da gwamnatin Siriya a Kazakhstan. Wannan zaman ya kare da amincewar Rasha da Turkiya da Iran, inda suka yadda su zama masu saka ido a takaitacciyar tsagaita wutar da aka yi a watan Disamba. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce tattaunawar da aka yi a Kazakhstan wani cigaba ne domin karfafa tsagaita wutar da aka yi. Ci aka cimma inda ake fatan za ta share hanyar da za a samu mafita a siyasance akan rikicin da aka kwashe shekaru 6 ana gwabzashi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, Najeriya, inda ake neman shawo kan tashin hankali da ya janyo asarar rayuka da dama a kudancin jihar. Wakilin mu Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani.
Kwamitin da Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya ta kafa domin bin ba'asin rigingimin da ake samu a kudancin jihar Kaduna ya ce yana da yakini cewa nan ba dadewa ba za a kawo ƙarshen rigingimin da ake samu a jihar Kaduna. Shugaban kwamitin Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya Sanata Kabiru Gene ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan gana da gwamnan jihar Kaduna a gidan gwamnatin jihar cewa yanzu haka kwamitin ya tattauna da masu ruwa tsaki kuma zai nutsa a kudancin jihar Kaduna domin jin ta bakin mutanen da rikicin ya shafa.
Alhamdulillahi mun zauna da shugabannin tsaro tun daga yamma zuwa karfe 1 dare muna ta tattauna da su kuma suna ba mu rahotai. Kuma mun zauna da mai girma gwamna da 'yan majalisarsa na council nashi sun ba mu duka su ma bayanansu da rahoton abubuwan da ya faru. Mun fushi ma awa kusan 2 muna wannan abu da su. Kuma insha Allah daga nan za mu tafi Southern Kaduna mu tattauna da mutane kuma daga baya gobe insha Allah zamu nemi kuma elder shugabanni na wa'annan wurare za su zamu shawari ne za su samu zaman lafiya insha Allah ina ga ma za mu samu zaman lafiya a jihar Kaduna bismillah ta'ala.
Sanata Kabir Gaya yace a matsayin shi na tsohon gwamna suna da wasu shawarori na sirri da za su kara baiwa gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'in jihar Kaduna.
Na farko mun tattauna kuma zamu duba report mu ba su. Na biyu kuma yanzu ga cewa zamu yi zama cikin daki mu da shi tunda ni ma tsohon gwamna ne kuma na san irin abubuwan nan rashin zaman lafiya mun san da Kano take. Ni ne dai cikin gwamna na shekara 2 cir a gwamna a jihar Kano ba samu tashi hankali ba. So dan wannan shawarin da muka sani da wannan mu kare a yanzu zamu ga mai girma gwamna ya kuma ƙara amfani da su. Bayan wanda 'yan Kaduna suke ba shawara na zaman lafiya nan.
To ko me gwamnan jihar Kaduna ya gaya wa wannan committee da Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya ta aike jihar Kaduna domin taimakawa a kawo maslaha akan rikicin kudancin jihar Kaduna? Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna kuma shi yayi wa manema labaru karin haske.
Mai girma gwamna ya musu bayani ɗaya bayan ɗaya akan abubuwa wanda suka auku daga bangaren gwamnatin jihar Kaduna da kuma matakan tsaro wanda gwamnatin jiha take daukawa domin a shawo kan wannan matsala da ya kunno kai. Wani abu kuma mafi muhimmanci wanda mai girma gwamna yayi shine ya jaddadawa ita wannan committee yunkuri da kuma kokari wanda gwamnatin jaha take babu dare babu rana. Na ganin cewa an shawo kan wannan matsalar, kuma tun jiya da suka zo jihar Kaduna sun fahimci cewa akwai zaman lafiya, ba zaman dardar ake yi ba, sabanin abu da wasu kafafan yada labarai suke ta yayatawa da kuma shafukan sada zumunta dinnan da sauransu. Sannan kuma mai girma gwamna yayi bayanin cewa yana da kyau mutanen jihar Kaduna su guji wasu mutane wanda suke bayyana wasu bayanai wanda ba alheri bane ga zaman lafiya da kuma zamantakewar jihar baki daya.
Rikicin kudancin jihar Kaduna da ake samun dauki daidai nan da can dai ya kara ta'azzara ne a watan 12 bara, lokacin da wata zanga-zanga ta jirkice zuwa rigimar da aka yi kone-kone, wanda kuma a sakamakon haka gwamnatin jihar Kaduna ta saka dokar hana fita a wasu kananan hukumomi guda uku jihar Kaduna. Isa Lodikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Haka yake, hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun shirya wani taron karawa juna sani da ya haɗa kan musulmi da krista da nufin ƙara fahimtar juna da zaman lafiya. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na ɗauki da ƙarin bayani.
A yau ne aka soma wani zaman taro na faɗakar da musulmi da kristoci akan sha'anin zaman lafiya a garin birnin Kwanni. Taron da ya shafi musulmi 20 maza da mata da kristoci 12 mazansu da mata. Kuma wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake samu waɗansu jama'a a ƙasashen da ke zagaye da jamhuriyar ta Nijar, kamar irin tarayyar Najeriya, ƙasashen Mali da ƙasar Libya, inda suke ɗaukar makamai da sunan addini suna farma waɗanda ba su san hawa ba, ba su Abdu Musa Kes, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron, ya yi mini ƙarin bayani game da dalilansu na yin haka.
Dalilin wannan horo shi ne akwai wani proje na Iglesia Catholic wanda CRS da Mission Catholic suka ɗauki nauyin ta yadda wannan aiki. Suka tsara, mun yi shekaru muna aiki a kan wani proje na tsarin tattalin zaman lahiya. A baya an samu horuka bisa ga wannan proje. To yanzu an kai inda aka ci a kira magabata na musulunci da na sauran addinai akan ayyira a tattauna a wayewa mutane kai su kuma su fadakarwa domin a samu zaman lahiya.
Shi ko Pastor Abubakar Musa na cocin Anglika ta birnin Kwanni yana cewa an yi musu fadakarwa mai muhimmanci a wurin wannan taron.
Yanzu abinda aka fadaka da mu a zaman taro, an muna bayani akan kasar mu Nijar da kuma garin da muke ciki. A kasar mu Nijar ana magana akan an fadaka da mu akan zaman lafiya da yadda kuma zamu koya mu yaran mu tarbiya inda su ma za su koyi sanin Allah da yin zaman lafiya a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar da kuma har a wannan gari da muke ciki na Kwanni. Kuma har na nuna godiya bisa ga su malamai da muke tare da su, akwai zaman lafiya a cikin wannan gari na Kwanni. Bamu da wani tsogoma, bamu da wani tashin hankali, babu wani kwarmaniya. Sannan kuma akwai tabbasarta da muke yi tsakanin mu Gobirawa da Arawa da Kacinawa da Zabarmawa. Duka wannan ya kawo mana kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a cikin wannan kasar ta Nijar.
A bangaren musulmi, Malam Muhammadu Dan Wazifa, wani daga cikin manya-manyan malaman addinai na garin birnin Kwanni, ya yi mana ƙarin bayani akan gudunmuwar da musulmi ke iya kawowa domin samun zaman lafiya tsakanin su da waɗanda ba musulmai ba.
Wannan mu dama musuluncin mu ai gudunmu shi ita ce zaman lafiya, saboda sunan musulunci ma sunan a zaman lafiya ne. Duk musulmin da kaje an kira sunan musulmi, to abinda a fasaran musulmi wanda ga neman a zauna lafiya, wanda bayan ya miƙa lamari ne ga Allah, to ko menene za a yi yana fatan a zauna lafiya. Shi an matsayin a cikin mutum musulmi, musulmi wanda ya miƙa waya ya bija kenan zuwa ga zaman lafiya, ya yarda da Allah, ya yarda komai yana zuwa ni daga Allah.
Taron yana faruwa ne a ƙarƙashin tallafin CRS da cocin Katolika ta jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Keto, batun da zamu so mu ji ra'ayinku kenan yau da yamma, yaya kuke gani za a iya shawo kan tashe-tashen hankali da nasaba da addini da kabilanci tsakanin al'umma, musamman ma a arewacin Najeriya inda wannan lamari yafi kamari. To bari mu nufe taskar hotonin namu a Najeriya, inda masu hali ke ci gaba da tura 'ya'yansu karatu kasashen ƙetare, yayin da waɗanda gwamnati ke turawa ke fuskantar barazanar gaza cimma gurin su na samun ilimi. Wakilinmu a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Wata kididdiga da aka yi a tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2010 ta nuna Najeriya ce ƙasa ta 17 a jerin ƙasashen duniya da ke tura ɗaliban su Amurka domin yin karatu. Haka kuma Najeriya ce kan gaba a ƙasashen kusa da yankin Sahara a nahiyar Afirka da ɗalibanta ke karatu a Amurka, wanda ke da ɗalibai 6,568 a fiye da jami'o'i da kwalejoji 733 da ke jihohi 50 na Amurka gami da gundumar Columbia. Baya ga Amurka, akwai ɗaliban Najeriya a ƙasashe daban-daban na nahiyar Turai da Asiya da kuma nahiyar ta Afirka. Ko da yake tsarin aika ɗalibai daga Najeriya zuwa ƙasashen duniya abu ne da ya daɗe shekara da shekaru, cin gabanin samun 'yancin kai da Najeriya ta yi daga ƙasar Burtaniya, amma tsarin na cin karo da barazana a 'yan shekarun nan biyo bayan cakuɗashi da lamuran siyasa.
Muna roƙo, muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Zanduje ya taimaka. Halin yanzu gaskiya muna cikin garumin matsala, yadda ba ma iya samun cin abinci guda uku ma a rana. Da shi yanzu an shiga sabuwar semester, kuɗin da za mu sayi littafi ma wallahi tallahi na rubutu da na karatun kansa matsala ce. Muna fata a duba wannan al'amari, kawo mana agaji na gaggawa.
Guda daga cikin ɗaliban da gwamnatin Kano ta tura kenan ƙasar Indiya. Baya ga Indiya, akwai ɗaliban na Kano a ƙasashen Sudan da Malaysia da Masar da Burtaniya da sauran ƙasashe. Ƙarƙashin shirin gwamnatin da ta gabata na ɗaukar nauyin ɗalibai zuwa ƙetare, kuma kusan dukkaninsu kokawa suke yi da matsaloli daban-daban. Duk da cewa a baya gwamnatin ta yi hilarcewa ta biya kuɗin karatun kowanne ɗalibi gabanin tura shi makaranta. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan Kano a yanzu.
Ana nan ana ba su hakuri kuma ana biya. Kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba da biya kuɗi har su gama karatun su. Kuma ka tuna fa, akwai ɗalibai wanda suke jami'o'in cikin gida waɗanda yake har aka gama wancan shekara hudu ko kuma ba a biya su ba. Amma da wancan gwamnati a shekara hudu aka yi ko kuma ba a biya kowa da kowa ba.
Yanzu haka dai masu fashin baki a fagen ilimin Najeriya na bayyana ra'ayoyi game da wannan tsari na tura ɗalibai ƙasashen ƙetare. Malam Nura Iroma Aji malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano.
Idan za a ci gaba da irin siyasantar da harkar a mai da shi harkar samun kuɗi a je a ce an biya din a biya wani abu a yi awon gaba da kuɗin, ko kuma a zo idan ma an ci gaban kai ka zo ka siyasantar da mun, ka mutum ya zo ya siyasantar da mun ya ki ci gaba da shi saboda wata gwamnati ta fara gaba ɗaya ma a soki, saboda da ya almanda hana da kuɗaɗen mutane ne. Ko hukumar jami'o'i ta ƙasa ta fito tana magana wasu jami'o'i a wajen ma ba su da inganci da sauransu. Akwai abokina ya je India, an ce an biya musu, an je India sai aka ga ai makarantar da take India nan ma da suka je jami'a ce ta bogi a India.
Shi kuwa Malam Bashir Muhammad Bashir, ƙwararren ɗan jarida mai rubuce-rubuce a fannin ilimi, cewa yake
in har ya zamanto cewa wannan tsari za a rika samun sa to kasa katsi a cikin sa, me zai hana gwamnatocin na ƙasar nan gabaki daya su ma soke tsarin nan da kai yara ƙasashen waje? Saboda in kuɗaɗen da ake cewa ana kashewa kuma kuɗin kuɗaɗen da jami'o'in da suke caja, kamata ya yi jami'o'in da ake da su sababbi a gida, mallakin gwamnatin jiha ne, mallakin gwamnatin tarayya ne, gwamnati ta shigo a matakin matsayinta ta bunƙasa su da irin waɗannan makudan kuɗaɗe na daloli da ake biyan jami'o'in na waje. Da ana da jami'o'i isassu waɗanda ake gani akwai su a ƙasa, waɗanda aka gina su suka inganta ɗakin karatu da kayan koyo, kayan karatu duk sun wadata, to gaskiyar magana in muka samu irin wannan tagomashin ba za ka yi sha'awar ba ma sai ka kai ɗanka ƙasashen waje.
Malam Bashir Muhammad Bashir kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Haka yake, to yanzu agogo ma nan Washington na cewa ƙarfe 10:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba kawo muku hira da wasu 'yan kasashen duniya daban-daban musamman daga nahiyar mu ta Afirka da suka bar gida domin zuwa wata uwa duniya domin neman abin zaman gari. Shirin na yau yake cibis ne da wani farfesa, kuma ga farfesan domin ya bayyana sunansa da kansa.
Sunana Profesa Yusuf Alhassan, ina zaune a wani gari da ake kira Remo a jihar Missouri, ta jihar tsakiya da ake nan Amurka.
Prof, tun yaushe ka zo nan Amurka?
Na zo ƙasar nan tun 1985 a matsayina na ɗalibi na zo na yi karatun digiri na biyu a university ta jihar New York cikin birnin New York. To daga nan kuma Allah ya taimake ni bayan na yi karatun na wawure gaba daya na samu first class da ake cewa irin kasashen Afirka ko kuma nan GPA na samu 4.4. To sai ne sa'a na samu kyawun nasara na sami wato kyautar karatu abinda ake cewa scholarship daga nan kasar na je ne karatun degree na uku ko kuma abinda ake cewa wato PhD ko doctoral degree.
Wani course kai?
Eto na karatu na masters na karanta yadda ake mulkin ko yadda za a abin nan mulki na makarantu wato wanda ake cewa education administration. To daga nan kuma na shi PhD na je ne karatun sana'a wanda dama shi ne a degree farko a McGill ta University ta Canada a Montreal.
Tun daga wannan lokacin kake nan kenan?
Tun daga wannan lokacin 1985 da na gama masters ɗina sannan na huce na PhD na gama a cikin 1994. To bayan na gama Allah da ikonsa nan kuma na samu ayyuka daban-daban na hanyar ilimi koyarwa ta ilimi. To tun daga nan nake koyarwa kuma na fara daga zance middle school har na zo university abinnan high secondary school inda har na zama zakara na kasa gaba daya.
Wace kasa?
Nan Amurka, abinda ake cewa teacher of the year a bangare na abinnan wannan ilimin sana'a na technology education gaba daya. Dan ka san duk shekara akwai akan malamai koda ba a yi musu jarabawa akan duba irin yadda suka gabatar da ayyukansu kuma ɗaliban ƙasa makarantar da kuma district da kuma gaba ɗaya jiha sukan zaɓi wanne ne wani malami ne ya fi kowanne iya koyarwa ko ƙwarewa da koyarwa da ƙwarewa akan fanninsa. To alhamdulillah na yi sa'a a cikin shekara ta 2003 na zama zakara na ƙasa gaba ɗaya ba ma na jihar Mizoro ba ko kuma na Midwest ba, a'a na ƙasa gaba ɗaya. To kafin wannan ma sai da na zama zakara na abin da ake cewa outstanding technology teacher of the year so biyar tun daga 1001 har zuwa 1005. To a cikin wannan kwaga wannan shekara biyar gaba ɗaya har zuwa 2005. To a cikin 2003 to shine kuma na sake zama gaba ɗaya na abin nan malamin da ya fi kowa ƙwarewa da kuma iya koyarwa a ƙasar nan a wannan bangare ko fanni na koyar da ilimin sana'a.
To ba don ka ce digirin harko a jami'ar Canada kai ba, da na so ma tambaya amma dai ba zan tsallake tambayan ba.
To
in ce ma ya kaga karatun nan ƙasashen Turai da karatun gida, duk da yake ba kai a gida ba za ka rasa masaniya ba.
Ai na yi na gida duk da haka, na yi daga elementary har zuwa ramar jami'a, na yi bayan na gama Kofar Kudu primary school, daga nan na tafi Rumfa secondary school ko Gamman College Rumfa ta Kano, daga nan kuma na tafi Kaduna Polytechnic inda na yi NCE technical. In fact mu ne ma na wannan ɗalibai na biyu na ɓangare na biyu a wannan fanni na koyar da ilimin sana'a na NCE a ƙasa a nan Kaduna Polytechnic. To daga nan kuma har ne aikin bauta kasa bayan na gama 1976, sannan na tafi aikin bauta kasa 1977. Na gama sannan na koma jihar Kano jihata inda na koyar a nan jiha su kamar har shekara wajen biyu zuwa uku. To daga nan ne kuma sai Allah ya taimake na sami scholarship zuwa Montreal, Canada, wadda ita ma ita ce university da zan ce kamar nan America na zancen Harvard, babu university inda ta fita ƙwarewa wajen koyarwa na fannin ilimi har a gobe da kayi zancen kayi digirin farko ko kuma kayi digiri a McGill, wanda a Canada kake za ka ga ba shakka an jinjina maka. To bayan na gama digirin farko ne na koma gida, sannan kuma na koyar a lokacin a School of Technology wanda tattata na ɗaya daga cikin ɓangaren Kano State Polytechnic a halin yanzu. To bayan na koyar a nan yan shekaru biyu zuwa uku, sai na sami scholarship na zuwa karatun masters daga lokacin gwamnatin ƙasa, federal government tana ba da scholarship. To tun da na taho 1985 kamar yadda ne maka bayani baya.
Kash ga Farfesa Yusuf Alhassan ya koro bayani amma lokaci ya ɗaga mini hannu. Don haka masu saurare, ku tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Ladan, ga Maryam da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga mutum wakil Gambo Doko. Yace haƙiƙa hare-haren baya-bayan da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka kai birnin Maiduguri tamkar mai da hannun agogo baya ne a yunkurin sojojin Najeriya na wanzar da dawwamamman zaman lafiya a yankin. Da fatan rundunar sojan za ta ƙara azama wajen murƙushe burbushin ƴan ta'addar da suka yi saura. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa salon VOA Hausa, haƙiƙa har yanzu talakawan Najeriya muna ɗanɗana kuɗanmu a kan tsadar rayuwa musamman kayan masarufi da suke tashin gauran zabi a kullum. Don haka muke kira ga ‘yan kasuwanmu da su ji tsoron Allah su daina ƙarawa kayan masarufi kuɗi a wannan lokacin da talakan Najeriya ke cikin mawuyacin hali. Saƙo daga Abba Sa'ad Mahuta da Mansur Yusuf Usman Mahuta. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura na jihar Katsina. Yace samun wasu jami'an hukumar hana fasakauri ta Najeriya wato custom da hannu wajen safarar ɗaruruwan makamai wanda hukumar ta kama a jihar Lagos wani abin takaici ne da Allah wadai. Da fatan hukumar za ta gaggauta gurfanar da su gaban kuliya domin girba abin da suka shuka. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa haƙiƙa samun kuma bayan ƴanci da walwala a duniya da aka samu kamar yadda rahoton da ya fito daga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Amurka wacce aka fi sani da suna Freedom House a Turance bai zo mana da mamaki ba ganin yadda san kai da rashin san bin doka da oda suka yi wa al'ummar duniya yawa. Saƙo daga Malam Lurwani Sa'idu Gairi da Aisha Alhaji Lawal Gairi da Ibrahim M Abubakar jihar Birnin Najeriya. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga Baffa Haruna Bajuga, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jinjinawa kungiyar AU a bisa babban taron da ta gudanar. Muna fata shugabannin mu na AU za su hada kansu domin cirewa nahiyar Afirka kitse a wuta, saboda mai daki shi yasa inda yake masa yoyo.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Neil Gorsuch wanda ya alƙali ne a kotun ɗaukaka ƙara a jihar Colorado a matsayin wanda zai rufe giɓin da ke akwai a kotun ƙolin ƙasar. Idan kuma har majalisar dattawa ta amince da zaɓin na shugaba Trump, hakan na nufin Gorsuch zai maye gurbin da mai shari'a Antonio Scalia wanda ya rasu a watan Fabrairu na bara. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi yunkurin cike gurbin Scalia da mai shari'a Merrick Garland, amma kuma majalisar dattawa ta ki shirya zaman da za a yi muhawara ko kuma kada ƙuri'a akan zaben na Obama. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya ce China da Russia da kuma sabuwar gwamnatin Amurka a ƙarƙashin jagorancin Donald Trump na daga cikin manyan barazanar da kungiyar ke fuskanta daga waje. Waɗannan kalamai nasa sun fito ne a wata wasiƙa da aka yi shugabannin kungiyar su 27.
To a gaishe ka. Masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga injiniya Yakubu Dazi da danginsa domin rasuwar yayarsu Esther Lazarus Dazia wadda ta rasu ranar Asabar Abuja. Allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Nazir Amir Hausawa da Julie Gresham da kuma injiniyanmu za mu tattara inamu mai gefe mu ba masu gabatar da shirin matasa yau da gobe dama. Kamar yadda muka sanar, idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya shawo kan tashe-tashen hankali da ke da nasaba da addini da ƙabilanci tsakanin al'umma musamman a arewacin Najeriya. Salamu alaikum.